sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na daren yau Litini 27 ga watan Afrilun shekarar 2020. Ta bayan labaran duniyar, za a ji rahoto akan yawan mace-macen da jihar Kano take fuskanta a 'yan kwanakin nan. Sannan za mu kawo muku wata hira akan dokar killace mutane a Najeriya. Muna nan tafi da shirin wasanni da kuma tasirin azumin Ramadan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litini, za mu kawo muku rahoto na musamman daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Amma kafin nan, bari Yusuf ya karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Litinin wasu karin jihohin Amurka sun shirya daukar matakan dage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don dakile yaduwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka kara bayyana wasu alamu na yaduwar cutar. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce jin sanyi da makarkata, ciwon gabobi har ma da ciwon kai, kaikayin makoshi, gushewar jin kanshi da wari ko dandano duk suna iya zama daga cikin alamun cutar ta coronavirus. A baya dai hukumar yaki da cututtuka ta Amurka CDC ta ce alamun cutar su ne zazzabi, karancin numfashi da tari a matsayin alamu na annobar ta COVID-19. Shugabannin jihohin Colorado, Mississippi, Montana da Tennessee sun ba da damar 'yan kasuwa su fara gudanar da harkokinsu a yau Litinin. Sun bi sahun jihohin Georgia, Oklahoma, Alaska da South Carolina a yunkurin ganin mutane sun koma bakin aiki da baiwa jama'a damar komawa rayuwarsu da suka saba bayan wannan ibtila'in. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya dai na ƙara jan hankali akan gaggauta komawa bakin aiki. Su kuwa gwamnoni na cewa an ɗauki matakan da suka kamata don kare jama'a. Waɗanda suka kamu da cutar sun kai mutum 980 a ƙasar da suka haɗa da mutum 55 da suka riga mu gidan gaskiya. Jihar New York ita ce cutar ta fi kamari a Amurka da kashi kusan 30 cikin 100 na baki ɗaya waɗanda suka kamu a ƙasar. Gwamnan jihar Andrew Cuomo jiya Lahadi ya ce idan dokar takaita zirga-zirgar jihar ta kai ƙarshe a ranar 15 ga watan Mayu, za a so mabuɗe ayyuka da masana'antu a yankunan da lamarin bai yi kamari sosai ba. Bayan nazarin al'amuran na sati biyu kuma za a sassauta dokar a sauran sassan jihar. A yau Litinin, kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arziki bayan barna da annobar coronavirus ta yi. Hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei sun kai maki 521, daidai da kashi 2.7 cikin 100, bayan da babban bankin Japan ya sanar da sayan hannayen jarin gwamnati da basussukan kamfanoni na biliyoyin daloli. Haka ma hannayen jarin Hong Kong, Sydney, Shanghai da Seoul sun samu riba mai yawa a yammacin kasuwar. A kasuwar mai kuwa, hannayen jarin kamfanin West Texas Intermediate an saida shi akan $14.60 akan kowace gangar ɗanyen mai, tare da samun faduwa ta kusan kashi 14 cikin 100. A inda shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa aka siyar da shi akan $20.31 akan kowace gangan ɗanyen mai, shi kuwa ya faɗi da kashi 5.2 cikin 100. Kasuwar mai ta shiga cikin mawuyacin yanayi tun zaburowar annobar COVID-19, inda gwamnatoci suka kafa dokokin takaita zirga-zirga wanda hakan ya samar da raguwar buƙatar shi a yayin da ake ci gaba da haƙoshi. Ita kuwa ƙasar New Zealand ta shiga cikin sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus, inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki. Gwamnatin ta sanar da ƙarin wasu mutum 5 kacal da suka kamu da cutar. Prime Minister ƙasar Jacinda Ardern ta ce hukumomi za su ci gaba da fatattakar duk sabuwar cutar da ta bullo. New Zealand na da mutum 1,100 da suka kamu da cutar, kana mutum 19 suka mutu. Adin ta kara da cewar ba wata al'umma da annobar ta yadu da ba a gano ta ba, don haka mun yi nasara a wannan yakin. Sassauta dokar za ta baiwa kusan mutum 400 damar komawa bakin aiki. Suka tabbatar da raguwar mace-mace mafi karanci a cikin wata daya. A yau litinin rundunar sojojin kawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin da ƴan awaren Yemen suka yi na cewar sun karbe ikon kudancin kasar ta Yemen, kana suka yi kira da kawo ƙarshen fadada kai harhare. Yunkurin ƴan awaren dai ya ƙara dama lissafi akan yaki da aka dade ana yi da ƴan awaren, wanda rundunar haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasa da ƙasa suka amince da ita. Suke yi da ƴan tawayen Houthi waɗanda ke rike da madafan iko a mafi akasarin kudancin ƙasar. ƴan awaren na Yemen sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar raba madafan iko a birnin Riyadh a watan Nuwamba da ya gabata, wanda hakan ya sassauta yakin, inda ya ruban yakin basasa a cikin wani yakin basasa ga kudancin ƙasar, inda suka karɓi ikon birnin Aden na biyu a ƙasar a watan Agusta.
Madalla, a gaishe ka Yusuf da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Yayin da jihar Kano ke ci gaba da fuskantar annoban mace-macen mutane, musamman mashahurai a cikin al'umma, mazauna jihar na bayyana mabambantan ra'ayi dangane da musabbabin mutuwar da ke wakana a jihar. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano.
Sai dai har yanzu akwai sabanin ra'ayi da fahimta dangane da sanadin wannan annobar mace-mace a birnin Kano. Malam Abbas Yusha'u wani marubuci ne da ya halarci jana'iza a lokuta daban-daban cikin wannan lokaci.
Ina ganin abin da yake alaka da wannan mace-mace da ke faruwa a Kano, duk da cewa har yanzu molanka ake yi ba a tabbatar da menene ba, gwamnati ita ma al'umma a rikice, amma tabbas mace-mace akwai abun tsoro. Na akwai mai makabartar da yake gaya mana cewa a rana a iya makabartarsa ana karɓar mutum 35 zuwa mutum 45 a rana, to kaga akwai abun nan. To kuma wasu ma'aikatan lafiya suna alakanta abun da wato rashin ma'aikatan lafiya na asibiti, cewa akwai mutanen da suke buƙatar agajin gaggawa yayin da ba su da lafiya, aka kai su asibiti ko su ga mai shan magani, ba sa samun su ga wannan mutum wannan masu duba lafiyar su, to kaga wannan ma zai iya yiwuwa. To akwai kuma wasu alakanta abin da cutar nan ta corona, to shi ma har yanzu ba a tabbatar ba, amma dai duk da haka dai duk irin annobar da ake a gari, yadda ake faɗar mace-macen nan a rana ma'aikatan makabartu su gaya maka, gaskiya akwai abin tsoro a ciki.
Shi kuwa Malam Muktar Usman a nasa bangaren cewa yake
wannan mace-mace gaskiya ne ana yin su ba kama kafar yaro a Kano. Wani bincike da muka yi mun gano cewa yanzu daga sati ɗaya zuwa yau akalla an binne mutane kusan kimanin 1000 a nan jihar Kano. Gwamnati ta zo ta musanta cewa wannan mutuwa tana da alaka da ita wannan cuta ta COVID-19 da ake a yanzu. Sai dai a fahimta ta al'amarin nan kamar ba haka yake ba, kamar wannan cuta tana da alaka da wannan mace-mace. Yadda mutane suke zuwa suna rungumar gawawwakin da ake binnewa, suke zuwa suna musu wanka, suna musu komai ba tare da sun auna ko sun duba cewar wannan gawaki suna ɗauke da wannan cuta ba. Gwamnati bata taɓa cewar a cikin wannan mace-mace da ake an samu ga a je a gwada ta a tantance a gani ko tana ɗauke da wannan cuta ko ba ta ɗauke. Wannan abin da gaskiya na da alamar dubawa.
Sai dai a cikin wata sanarwa jiya Lahadi da kwamishinan labarin Kano ya fitar, gwamnatin Kano wanda a baya can ta sha musanta batun mace-macen mutane a Kanan, a yanzu ta yadda cewa ana rasa rayukan, amma ta alakanta al'amarin da ciwon siga da hawan jini da kuma ciwon sankarau da yake addabar al'umma a sassan birnin na Kano. Hannu guda kuma al'ummar Kano na ci gaba da kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya kai daukin gaggawa ga al'ummar ta mutanen Kano.
Irin masifar da muke ciki idan gwamnatin tarayya bata taimake mu ba yanzu, to ba ma buƙatar duk wani taimako na gwamnatin tarayya, mutukar ba za ta taimake mu yanzu ba, ko kuma sai mun mutu gaba ɗaya tukunna sannan a kawo mana gudunmawa ko mun galabe ta. Wannan magana ta gaskiya, shugaban ƙasa imana adalci mu mutanen jihar Kano, dole a kawo mana gudunmawa ta kowanne bangare.
Abdulmajid Dambarki kwamanda kenan wani na hannun damar shugaba Muhammadu Buhari. A wani lamarin kuma babban jojin Kano Nura Sagir ya kaddamar da wata kotun tafi da gidanka da za ta rinka hukunta masu karya dokar hana zirga-zirgar jama'a da gwamnatin Kano ta sanya.
Hurumin wannan kotu wajen ladabtarwa ya hada da wato aikin al'umma ne da kuma yin tara. Wannan shine hurumin da kotun ta take da shi ga duk wanda aka samu yana da laifi.
Malam Baba Jibo Ibrahim kenan kakacin kotun nan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaida Mahmud Ibrahim Kwali. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Majalisar Dokokin Najeriya za ta dawo aiki gobe Talata 28 ga watan Afrilu bayan hutun mako hudu wanda ya biyo bayan bullar cutar COVID-19. A wata hira ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin tsare-tsare da walwala na majalisar Abubakar Hassan Fulata, ya ce akwai bukatan kudurin doka da majalisar za ta yi akan killace mutanen kasar. Ga yadda hirar tasa ta kasance.
Za ku dawo aiki gobe da mai da mai muke sa ran gani ne
insha Allah idan mun dawo za mu wa dokar killace mutane gyara mu ba wa shugaban kasa da minista na lafiya ikon killace duk wata al'umma ko wata karamar hukuma ko wata jiha wanda aka sami bullar duk wata irin cuta ba wai corona ba duk wata irin cuta da za ta kawo wa al'umma illa dan wannan dokar gyara mu ba su cikakken iko da yin daukan wannan matakai kuma da gabatar da kudiri da yin Allah wadarai da wulakanci da ake wa bakaken fata ɗan Najeriya da sauran bakaken fata a kasar China kuma da mu Allah wadarai da wannan wulakanta bakaken fata da ake a China kuma mai gargadi mai karfi akan cewar idan aka ci gaba da wannan aika-aika da ake wa bakaken fata a China zai shafi harkar diplomasiya da cinikayya tsakanin kasar China da ba ma Najeriya kaɗai ba da kasashen bakar fata guda 54 na Afirka gaba daya kuma da ne kudiri akan bukata na gaggawa a sayawa duk ma'aikatan lafiya kayayyakin aiki da zai kare su daga wannan cuta ta coronavirus. Bayanai da muka samu daga ma'aikatan lafiya na cewar sama da ma'aikata 40 sun kamu da wannan cuta sanadiyar gudunmawa da suke bada wajen warkar da wanda suka kamu da wannan cuta kuma har wasu ma kamar mutum hudu sun mutu. Saboda haka za mu gabatar da wannan kudurori duk gaba ɗaya gobe da yardar Allah don a ɗauki matakai na gaggawa. Kuma ni a matsayina na shugaban kwamiti na tsare-tsare na majalisa zan gabatar da kudiri in Allah ya yarda na takaita zaman majalisa maimakon mai zauna kullum za mu zauna ne kawai sau ɗaya a sati don halin da ake ciki kuma idan wannan halin da ake ciki ya kau ko za mu dawo da zama gaba ɗaya na dindindin na majalisa.
To batun samarwa jami'an kiwon lafiya da kayan aiki baka gadin zai shafi harkan kuɗi ganin cewa a yanzu ma an rage kasafin kuɗi na bana da kashi 20?
Ito zai shafa amma idan kin duba an tara wa ita wannan kwamiti ta yaki da wannan cuta ta coronavirus kudade masu yawa wanda ba wai na budget din kadai ba kudade ne wanda suka shigo saboda haka za a yi amfani da wannan kudaden da aka bada a matsayin gudunmawa da karo-karo a kare mutuncin su da lafiyar su.
A cikin batun killace wannan za ku dan tabo batun aikin banki domin su rika bada dama su yi ayyuka na dan lokaci su ba mutane dama su dauki
yanzu ma ai ba hana su hada-hada ba an ba su dama su bude na takataccen lokaci daga karfe 8 zuwa karfe 1:30 na rana amma duk da haka sun ki saboda tsoron su shine kowa zai zo ne kawai ya dauki kudin sa ya tafi ba wanda zai kawo ajiya to kuma idan harkar banki idan kowa zai zo ya dauka ne ai kudin da ake ajiya shi ake ba wanda ya zo dauka saboda wasu kudaden an riga an bar su bashi wasu kudaden an sa wani asusu wanda ba zai dauko nan take ba saboda haka idan haka ta faru harkar banki zai kare gaba daya Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Yanzu sai rahoto na musamman da Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana akan al'amuran da suka fi daukan hankali a shirin arewa maso yamma a cikin makon nan a Najeriya.
Lamari mafi daukar hankali a arewa maso yamma shine wani faifan bidiyo da waɗanda aka killace a Kano don cutar coronavirus suka dauka da kansu da nuna lafiyar su kalau suke har ma da mai na dar faifan ke cewa shi dai an ma ji masa ciwo ne a hanci wajen gwajin. wannan ka iya jefa wasu wasi a zukatan mutanen da ke daukar labarin corona shaci fadi ko wata hanya ta neman kudi ido rufe. Ana kan wannan sai ga labarin yawan mutuwar mutane a Kano don yawan zuwa makabarta don binne marigaya da ake yi da aka yayata tsanantar cutar coronavirus ne.
It's part of the fake news. Of course there is death, but there is no unusual death rate in Kano.
Tuni ne gwamna Abdullahi Umar Ganduja zantawa da NTA ya ce labarin ba gaskiya ba ne, wato ma'ana ba ta'azzarar corona ta jawo mutuwar ba. Mishani kan lamuran cutuka masu yaduwa Farfesa Usman Yusuf ya kalli bidiyon waɗanda aka killacen inda ya ce sun yi gaggawa.
Akwai wani bidiyo na yara suna kwallo a Kano a filin kwallo a cikin anguwa suna kwallo. Akwai shi bidiyo ranar ka gan shi. So irin wayannan it's just like that, wato ganganci ne da babban hatsari. A gane sai ce wargila yaran nan zan ce musu eh yara ne, amma waɗannan masu maganan nan ai ba yara ba ne ko maganar da suke yi ko ina gwada ma jama'a cewa ma wannan cutar ba ma gaskiya ba ce.
Eh su dai sun ce kawai ma lafiyarsu kalau har sai ya yi korafin cewa an zo an tsokale masa hanci an ji masa ciwo kenan.
Kwarai-kwarai. What I'm saying is that in kana yanzu ba muna magana da kai ba?
Eh.
In ana suspected din kana da bin in aka dauki suwa a hancin ka kana iya zama positive. Lafiyar kallon lafiyar gaggarau. Jiki abin da yasa aka je kaurin ana jira jikinka garko jikinka ta magance wurin ne yadda Nasiru Rufai da Governor Bauchi ka gane suka killace kansu har jikin su ya yaki wannan cutar. Ka gane?
Eh.
Dama mun sani 80 zuwa 90 bisa 100 nan jama'a masu ƙarfin jikinsu basu da cututtuka suna iya share wannan cutar, amma idan suna da shi a jikinsu hatsari ne ga wasu. Shi yasa ko gidanka kake kana da wannan cutar zaka ga ko gwamnonin da suka zauna a gidansu sun killace kansu, iyalinsu ma ba su zuwa kusa da su, abinci za a aje musu a waje har lokaci jikinsu haƙurin sati 4 suka yi jikinsu ya yaƙi wannan cutar. Sai abinci ka ga sun kashe wannan cutar sai su fito, amma ba wani magani aka ba su jikinsu ne, amma ba kowa yake da wannan ƙarfin a jiki ba. Ko komin ƙarfin a jikinka in kana da cutar hatsari ne kai ga wani in kana yaɗa ta ko baka gwada komi ba, shi ake kira asymptomatic. Saboda haka kowaye ga shugabanni ma suna da an gan su positive sun gwada wannan cutar an aje su a wuri. Shugaban Canada ba yi ba, ba an aje shi a wuri ba. Shugaban Ingila ba an aje shi a wuri ba, har suka share wannan cutar da kansu ko?
Yawwa.
Amma wai ka zo kana cewa wai kai wallahi ni ban da komi ban jin komi, wannan ƙarya ne, wannan menene, wannan menene, wannan sakarci ne kawai, sakarci ne kuma bai kamata ana wannan ba.
Amma duk da yanayin yadda ake aje irin masu waɗanda aka samu da wannan ciwo a waje ɗaya suna hulɗa tare daidai ne haka ya kamata ana yi?
Eh, tare da sunan wato in kuna da cutar tare ba za ka ba wani za ka ba ko wani za ka ƙara ma a'a. Iyalinka ne dai da wasu waɗanda ba su da shi bai kamata su shigo wurin ba ko? Amma duk in kuna da shi aka zauna wuri ɗaya to za su ba wani ne duka kuna da shi already. Wanda dai bai da shi ne in ya shigo wurin ya Allah ma'aikaci ne ya aika ya Allah wani daga waje ne dan uwanka ne ko waye kana da hatsari kan shi zaka iya ba shi. Shi yasa ake cewa ba a san mutane su shigo. Ba ka ganin na Lagos har kwalla suke in kaga tantin na Lagos da aka aje su har kwalla suke a ciki har suka ya jikin sai ya ki wannan cutar suka to. Saboda haka rashin sani ne, rashin ilimi abun kuma aiki na kenan, aikin ka kenan. Bai ma mutane bayani cewa wai dan kana jin ƙarfin jikinka kana da wannan cuta a hancinka a jikinka wai ba ya ce ba wai kai ba za ka iya rashin lafiya ba kuma ba za ka zama hatsari ga wani ba. Akwai wani dalili?
Eh.
Ka san dalili? Wato trust shi ne ake kira yadda ko? Trust between leadership da jama'a has deteriorated. Wanda jama'a ba su yadda da abinda hukuma take ce musu ba. Saboda haka hukuma hakkinta ne ta yi ma jama'a bayani, hakkinta ne ta yi ma jama'a adalci, ta yi ma jama'a bayani. muddin jama'a ba su yadda da hukuma ba duk abin da hukuma suka ce sai su ce ƙarya ne fata za a yi kaza kaza abin da ke kawo wayannan abubuwan kenan da wannan zuwa ai kwallon nan zuwa ai kwallon nan je nayi wani video is truly lack of leadership daga gida parent daga kuma hukuma anguwa da gari kaman babu hukuma kaman babu magabata kaman babu iyaye yara su fito suna wasan nan su dauki wannan cutar su koma lungu su barbada mu tsofaffin mu iyaye mu da kakannin mu su mutu ta gane ko babban hatsari daga ina kake Nasiru daga ina ne garin ku
Gombe
yawa babban hatsari Nasiru ina son ka zauna kai tunai yau duka a lungunan mu suwa ke zaune tsofaffi ne in kana da iyaye ko kakanni su ne zaune wurin ko kuma yaran mu shaye-shaye komin shaye-shayen su ko iyayen su ko baban su da mahaifin su kore su daga gida in suna da kakan su gidan kakan su za su je ko da ba su abinci su kwanta ma ake so a zaure ko amma ita za ta ba su abinci kuma komin iskan su in suka shigo anguwar za su danna su to yau a ce su ne shigihun mu a arewa tsofaffin nan yau a ce ba mu da tsofaffi a lungunan arewa yaran nan road block za su ko kai baka iya zuwa gaba
a Sokoto kuma gwamna Aminu Tambuwal ya gargaɗi waɗanda suke niyyar watsi da dokar dakatar da taro a wajajen ibada
wani malami ya ce sai ya yi tasiri ko sai ya yi tarawi to yana kira ga kowane malami yana da kare kan hawo yau na san malamai da yawa suna hawan mumbari su suna faɗin ra'ayinsu game da abin da gwamnati ke yi akwai wani malami ma da ya samu labari ya hawo mumbari ya ce ni kafin na zaɓe yi mashi hangiya ne kuma da lahi da zai ina ba ta kashe hangiya ba da amma ban ce aje a kama shi ba ni bashi da Allah akwai yaya masu hawan social media suna ɓaci na ban taɓa cewa a kama kowa ba kuma ban da ni ya ce a kama kowa amma wannan doka duk wanda ya ce ba zai bita ba wallahi zai kare mu kai to kana kira da wani ba Allah ko waye ya girma kai shi ya girma Allah masa kwato zai ce san man bai kuwa bayan ne wannan ba su fahimci abin da yake ciki ba shi na cewa Allah sai ya daura su ga gurgun shawara ya ji tsoron Allah kuma musamman ya kauce ma wannan abin da ake ganin zai zama mun ba in bai yi bayan abin da asoran shi to mu ko mu shi na to da magana ta ka biki ko birkin ma ba za ba ma birkin kida shi da mun mu shi da shi
annobar coronavirus ta zama babbar barazana mai kawo muhawara mai zafi tsakanin jama'a mazauna majalisa daya ko ma masu bin aƙida daya ko ƙabila daya har ma ya kai wani ya rika ganin wani a matsayin bagidaji mai tsaurin ra'ayi marar ɗaukar kaddara da sauransu. Nasiru Adamu Elhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu Elhikaya da wannan rahoto. To kada a sha'afar shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kungiyoyin kwallon kafar da ke fafata gasar Serie A ta kasar Italiya suna shirin soma a Italy a ranar 18 ga wannan watan a kokarin da Italiya ke yi na cire dokar hana zirga-zirga. Kuma wa Italian dai wani babi ne na fatan ci gaba da gudanar da gasar ta Serie A tsakanin 27 ga watan Mayu zuwa 2 ga watan Yuni inda ake sa ran karkare kakar wasanni ta 2019 da 2020 a cikin watan Agusta. An sami rahoton mutuwar mutane fiye da 26,000 sakamakon annobar cutar coronavirus a kasar ta Italiya, kasar da annobar ta fi muni inda ta kashe mutane fiye da kowace kasa a Turai. A ranar Lahadi kadai mutane 260 ne suka mutu, wadda ita ce ranar da aka sami karancin mace-mace a kasar tun daga 14 ga watan Maris. An dakatar da fafata wasannin gasar ta Serie A a ranar 9 ga watan Maris bayan da 'yan wasa da dama suka kamu da cutar ta coronavirus. To sai dai Prime Minister kasar Giuseppe Conte ya faɗa cewar 'yan wasa za su fara dawowa ɗaiɗaikun atisaye daga 4 ga watan Mayu kafin su soma cikin taro tare da ƙungiyoyinsu a ranar 18 ga watan. Hukumar kwallon kafar Italiya na fatan fara gwajin 'yan kwallo daga farkon wannan watan na Mayu domin kaucewa yaɗa cutar ta corona tsakanin 'yan wasa. Sauran wasanni 12 suka rage da kwantan wasu hudu da ba ƙarƙari ba bana, inda Juventus suke gaba a teburin gasar da ta zama maki daya tsakanin Lazio da take ta biyu a teburin. A kasar Ingila ma ƴan wasan kungiyar Arsenal da dama ne suka fito a tsaye bayan kwashe tsawon kwanaki 47 a keɓance sakamakon annobar coronavirus da ta kashe fiye da mutane 200,000 a fadin duniya. Kungiyar dai na ganin ta shirya wa dawowa fagen daga inda kuma take fatan dawowa da buga wasannin league nan ba da jimawa ba. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Mikel Arteta ya murmure bayan kamuwa da cutar ta coronavirus wanda yana daya daga cikin dalilan dage buga gasar a can baya. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta Ingila ta ce ba za ta kara sayo dan wasan Barcelona Philippe Coutinho da ke zaman aro a Bayern Munich ba. Yayin da dan wasan na Brazil mai shekaru 27 ya tunkari tsohuwar kungiyar tasa da niyyar tattaunawa domin ya sake dawowa akan turkin sa mai cabo. Arsenal ta janye daga tattaunawar da take yi da zimmar sabunta kontragin dan wasan Gabon mai shekaru 30 Pierre-Emerick Aubameyang. Inda an dade ana hasashen cewa dan wasan zai bar Emirates inda ake rade radin cewa Manchester United, Inter Milan, Barcelona, Real Madrid kai har ma da Chelsea duk suna zauracin dan wasan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga tasirin azumin Ramadan.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم سننا ثالث محمد غوندي wannan shekara tafi shekaru dewa da suka wuce bukatuwa ga al'umma musulmi a cikin watan Ramadan su tsaye domin yi wa kasa din addu'a saboda haka malamai a tsananta fadakar da al'umma wajen komawa ga Allah da kuma yin addu'o'i na samun zaman lafiya a cikin kasa da kwanciyar hankali sannan mun kira ga masu hannu da shuni wanda Allah ya madaukakin sarki ya ba su arziki ko ƴan kasuwa ne musamman ko manoma wurin dai waɗanda su suke tallafe da arzikin ƙasa a hannunsu wanda ta hannunsu al'umma suke samun sauki ko kuma tsanani saboda haka mun kira gare su da cewa lallai ne a wannan azumi na Ramadan ana buƙata kowane musulmi ya nuna kishinsa ga ƙasarsa ya nuna damuwarsa ga al'ummarsa ya nuna tausayinsa da rahamarsa ga al'umman da suke cikin ƙasa saboda halin da ake ciki kowa ya yi amfani da wannan wata na Ramadan wajen kawo sauki a cikin al'umma a wannan ƙasa tamu saboda haka mun kira ga masu hannu da shuni wanda yake kasuwancin sayar da doya to idan yana sayar da doya ya samu wani tallafi da zai saka nasa a ciki ya rage farashin doyarsa mai sai da man gyada mai sai da lemo mai sai da shinkafa mai dukkan abubuwa na masrufi wanda al'umma ke bukata su masu hannu da shuni lallai ne su kawo sauki a cikin wannan harkoki na kasuwar nasu musamman a watan Ramadan domin in muka dubi waɗansu kasashe za ka ga mutum yana tattali tsawon shekara burinsa Ramadan ya zo ya yi amfani da wannan abin da ya tara ya saka shi cikin wato abin da yake yi na harkar kasuwansa domin ya rage farashin kayayyakin al'umma su samu sauki a cikin wannan wata ne.
Yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa da labarai a takaice.
Litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don daƙile yaduwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamun karuwa da cutar. A yau litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara farfadowa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Bayan barnar da annobar COVID-19 ta yi ma tattalin arzikin. Ita kuwa kasar New Zealand ta shiga sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don daƙile yaduwar annobar coronavirus inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki.
Masauraro duka abin da ya sa waka kenan cikin shirin namu na wannan lokaci. Da izinin Allah zuwa gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Yusuf Aliyu Halan da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyanmu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. مع السلامه.